أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Da farko godiya ta ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake fadda wa kowa da sun gama wasu ne a yi ba mu ikon mu saduwa da juna domin ci gaba da takaitaccen darasi a cikin wannan littafi mai albarka na Aljawabul Kafi li man sa'ala 'ala ad-dawa'i ash-shafi na Muhammad ibn Abi Bakr ibn al-Qayyim jawziyya alayhi rahmatullah. A darasin da ya gabata almugushe gode muna cikin bayanin da malam ya ɗauko dangantar da tambihi da yake yi dangance da cewa kan mutum ya ruku da riko da sababi ya ƙi yin aikin da zai sa shi ya samu wani alkhairi, ya ruko da sababi ko ya dogara da wasu abubuwa ba tare da ya yi komi ba, kai ya yi riko da kuskuren da ranshi za ta ɗora shi a kan shi cewa ai shi tunda Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce shi, Allah ko mai gafara ne mai rahma ne, to baya buƙatar sai ya yi wani aikin kirki da sauran irin abubuwan da malam ya yi bayani, ko kuma mutum ya dogara a kan wata ɓatacciyar fahimta wanda mutum ya fahimce ta daga cikin nassosi na Alƙur'ani don kawai da ya dogara a bisa kan wasu ayyukan shi da yake wanda ba na kirki ba. Malam ya ɗauko bayani da yake alƙashin bayani cewa akwai wanda zai rudu da wata fahimta ɓatacciya wanda ya fahimce ta shi da wanda suke kama da shi daga cikin ayoyin Qur'ani ko ayoyin hadisi. Daga cikin mun dakata inda malam yake cewa wa kazi tirari ba'dul juhali bi qawlihi ta'ala ya ayyuhal insanu ma dawaka bi rabbikal karim. Malam ya ce kamar rukuwar wasu shashen wasu daga cikin jahilai da suke rukuwa da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal insanu ma gawaka bi rabbikal karim, ya kai irin mutum menene ya rukar da kai game da ubangijinka mai girma. To ya suka fahimci cewa tunda Allah subhanahu wa ta'ala mai girma ne, abin da ya rukar da mutum ya ke aikin kirki shi ne girman na Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Qayyim ya ce wannan jahilci ne mummuna, kawai dai abin da ya gudan mutum ba girman Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba ne, shi ne shaidan ne da ran shi da kuma jahilcin shi da son zuciya. Ya ce wa illa in ba haka ba ai shi sunan alkarimu ma, to ya zartar da cewa bai kamata mutum ya rubu ya ke aikin kirki ba. Abin da sunan alkarimu yake nunawa shi ne mutumin ma da za a yi mishi biyayya saboda girman shi ko saboda wata uquba da zai yi ma mutum idan ba a bi shi ba, ba a bi shi ba, ko kuma saboda wata rahma da zai yi ma mutum idan aka bi shi. Amma girman mutum baya sa a rude shi a yi mishi biyayya, sai dai girman mutum ya sa a yi mishi biyayya a bi shi. Inda za mu tashi malam yake cewa wa kazitirari ba'duhu ba'dihim bi qawlihi ta'ala finnari la yaslaha illa al-ashqa alladhi kadzaba wa tawalla. Malam yake cewa kamar ruduwar wasunsu ko wasu shashansu da suke ruduwa da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da yake bayani dangance da wuta, Allah yake cewa ita wuta la yaslaha illa al-ashqa, ba kowa yake shiga wannan wuta ba illa al-ashqa, sai mutane tsiyatattu. Allah ce su wannan mutanen su ne alladhi kadzaba wa tawalla, wanda ya ƙaryata a illal ashqa fa sai tsiyataccen mutane shine yake matsiyatin mutum shine yake shiga wuta, kuma mutane tsiyatattu sai Allah yake cewa alladhi kadzaba, wanda ya ƙaryata wa tawalla, ya ƙaryata ayyun Allah sannan wa tawalla, ya juya yake yin aiki da wannan ayyun Allah. To wannan aya tana magana akan waɗanda za su shiga wuta, dalilin kuma da yasa za su shiga wuta. To su kuma waɗannan nau'i na mutane sai suka fahimci cewa ai tunda ita wuta ba kowa zai shige ta ba sai tsiyacece, kaga su busa ciki, kaga mumini baya daga ciki, don haka wanda zai shige ta shine wanda ya tsiyata, wanda ya tsiyata kuma Allah ya ce alladhi kadzaba, wanda ya kauyata ayoyin Allah wa tawalla yajhu yaji aiki da ita to kaga shi mu'mini tunda ya gaskanta kuma ya aiki to kaga ba zai shiga ba da kuma suka dogara kuma hallu akan fatin Allah subhanahu wataala uiddat lil kafir game da wuta inda yake cewa wattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara Allah ya ce ku yi tsoron wutar da makamashinta shine mutane da kuma duwatsuna sai Allah ya ce ita wannan wuta uiddat lil kafirin an tanadeta ne ga mutane kafirai to su suka dogara kaga tunda Allah ya ce wuta an tanadeta ga kafirai ma'ana kenan kaga mu'mini ba za su shige ta ba a fahimta su sannan kuma a fahimta su cewa wanda zai shiga wuta shine ash-shaqiy alladhi kadzaba wa tawalla ibn al-qayyim yake cewa wa lam yadri al-mughtar anna qawlahu fa anzaltukum naran talazza hiya narun mafsusatun min jumlati dawakati jahannam ibn al-qayyim yake cewa shi wannan wanda ya rudin bai san ba cewa ma'anar fadin Allah subhanahu wa ta'ala fa anzaltukum naran talazza cewa Allah ya ce fa anzaltukum naran talazza Allah ya ce ina muku galgadi da wata wuta da lazza mai kuna sai Allah ya ce ita wannan wuta da la yasna ila al-ashqa to ibn qayyim ya ce bai san ba wannan Allah ya ce naran talazza wata wuta ce kibantacciya tana daga cikin jumla tana daga cikin me za a ce kamar jumla na nau'i ko kuma a ce na hawa na hayaye ko na matakai matakai na wutar jahannama amma ba wai ana nihin wannan ba wai ana nihin ba wai ana nihin ita jinsi na wuta ba a lazza ana nihin narun mafsusatun min jumlati dawakati jahannam ana nihin wata wuta ce kebantacciya daga cikin nau'ika ko a ce daga cikin jumla na matsaye matsaye na wuta ta jahannama kenan kaga ba wai ana nihin nan annabu ba ana nihin kaga tunda ita aljahannam ita ce shugaba a cikin jahannam kuma ake samun naran talazza ake samun sa'ira ake samun sunayen mutane da sauransu to su ma wa'annan nau'in wata wuta ce za su shiga wanda ake ce ma naran talazza Allah yake cewa kalla innaha lazza Allah ya ce ita wannan wuta to da ake ce ma lazza to wannan lazain ita ce wanda suka ƙaryata ayoyin Allah suka juya za a sa su ba wai ana nihin cewa a'a mu wanda yake mumini ko da bai yi aiki ba ba zai shiga wuta ba a'a wanda dai za su shiga wannan nau'i na wuta shine allazi kadzaba wa tawalla kuma idan muka rika kamar yadda munafikai su ma Allah ya faɗi wutar da za su shiga Allah yake cewa innal munafiqina ko fi ad-darki al-asfali minan su munafukai suna cikin me za a ce kamar matsayi na korihi na karshe na kasa a cikin wutar jahannam to kaga munafukai sun shiga cikin wuta amma idan suka shiga suna cikin kasa to yanzu ya ce munafukai su shiga wuta sai ibn al-qayyim yake cewa walau kanat jami'u jahannam fa huwa subhanahu lam yakul la yadkhulaha bal qala la yaslaha illa al-ashqa yake cewa ibnu rayyan yake cewa inda a ce wai Allah da yake la yaslaha illa al-ashqa da a ce yana nihi da a ce jahannama duka ake nihi cewa to Allah da Allah subhanahu wataala lam yakul la yadkhula da ba zai ce ba la da ba zai ce ba za su shige ta ba bal Allah ta yi la yaslaha ba za su shige ta ba ko kuma a ce ba za ta kona su ko ba za su dandani azabarta ba kaga idan aka ce mutum ba zai dandana azabar ta yana ne cewa mutum ba zai shiga ba a bayani ne cewa shine ibn al-qayyim yake cewa wala yalzamu min adami siliha adamu dukhuliha baya lazimta ba dole bane a ce idan rashin kunasu rashin shigata da zasu yi ko kuma a ce rashin a kunasu da zata yi baya da yana nihin ba sa shiga wala yalzamu min adami siliha baya nihin cewa sun yi muni rashin shigar ta da zai yi ko kuma a ce rashin dandanal azabar ta da zai yi baya shigar ta ba baya nihin cewa rashin dandanal azabar ta da mumini zai yi baya nihin cewa ba zai shige ta ba zai iya shigar ta amma la'alla ba zai dandani azaba mai raɗaɗi ba la'alla shi zai zamanto a baki ko zai zamanto a inda da ɗan sauki
amma ba yana nin cewa ba zai shige ta ba sai yake cewa fa inna sala akhassu min ad-dukhul saboda shi lafazin as-sala lafazin as-sala malamai ma suna cewa shine kuna ma'anar shi shine kuna suna cewa salat tahi lahama abahi shine wanda yake gasa nama wanda yake dafa nama don aka ce salal lahama kaga kamar ya gasa nama ko ya dafa nama to kaga nan ana nemin za su kunu za su wannan wuta za ta musu kuna kuna bisalani ba ana nemin cewa ba za su shige ta ba shi sai mun dauke ke fa inna sala saboda shi lafazin sala akhassu min ad-dukhul shine mafi kebanta daga ad-dukhul dan aka ce mutun ya shiga to da ya shiga kuma sai ya dantsani azaba ko sai ya kone kaga rashin shiga shi baya nuna cewa rashin konewa shi baya nuna cewa ba zai shiga ba lalle zai shiga amma ba zai iya kuna mai tsanani ba ba zai iya kuna ta cikin cike ba ko ba zai iya shiga can kasa ba lalle zai iya shiga idan mutu a baki kenan ba wai ana nemin cewa mumini ko wanda yake musulmi in bai yi aiki ba in dai bai gudo ko bai rubu ko bai gudo ko kin Allah subhanahu wa ta'ala ba zai shiga ba a mumini ma idan ya kangare zai shiga wuta Allah subhanahu wa ta'ala zai kora shi yasa ma muke ganin cewa munafiqai za su shiga wuta munafiqai mu'mine ne munafiqai musulmai ne saboda su sun zamanto sun boye afwan idan munafiqai idan ya zamanto munafincin su ba munafiki bane i'tiqadi kenan kaga su a zahirin su musulmai ne shi yasa ma ake gudanar musu da hukunce na musulmi ba iya kashe su ba saboda zahirin abin da ya nuna cewa su mu'mine ne kisa kuma manzo Allah lokacin da sallallahu alaihi wasallam lokacin da Umar dan Khattab ya nemi a bashi damar yaje ya sare kan ɗaya daga cikin munafiqan da suke wannan abu sai manzo Allah ya ce mushi tabari yace kar aje a ce manzo Allah yana kashe sahabban shi kaga yace mushi sahabban shi duk da cewa ba musulmai wanda suka ku a wannan lokacin amma a zahirin su musulmai ne mala yake cewa saboda wa nafiyul akhasi la yastalzimu nafiyul am idan aka kore lafazin da ya zama to akhas shine mafi kebanta to baya ne kuma an kore lafazin da ya manto da ya zama to ya gama yanzu idan aka ce wani da ya shigo masallaci sai ya hau sama to ba shikenan cewa bai shigo ba a shi ya shigo kaga ya shigo lafazin shigo umumi ne amma kuma lafazin ya hau sama shi kuma khas kaga shi sai ya samu wani waje kebantacce amma dai shi ma ya shiga to kaga su kafirai sun shiga cikin wuta bayan sun shiga ma kuma sai Allah ya dandana musu azaba mai kula ko suka shiga can ciki can karshe amma kaga amma an aka dauka duka lafazin duka sun shiga lafazin ad-dukhul duka ya hade su to da haka lafazin umu lafazin ad-dukhul shi am ne amma lafazin as-sala shi kuma khas ne kenan la'alla wani zai iya shiga idan mun to a baki wani zai iya shiga idan mun to a tantiki amma dukan su mai sunan su dukan su sun shiga to wannan shine malamin da take ni ba wai a ba wai yana nufin cewa Allah ya ce ba mumini ba zai shiga wuta ba kawai saboda Allah ya ce la yasuna illa al-ashqa ibnu qayyim yake cewa summa inna hadha al-mughtara law ta'ammala al-ayata allati ba'daha la'alima annahu ghayru dakhilin fiha wannan shi ba ibnu qayyim yake sannan shi kuma wannan mai rudin wanda ya rudu da wannan ayat inda a ce ya lura ya tsaya ya lura da ayat ta zo bayan ta to da ya san cewa wannan ayat ba wata na ne shi ba ba ta yi ba tana ne shi ba baya cikin wannan ayat ba baya ne cewa shi ba zai shige ta ba idan bai aiki idan ya kangare ma Allah shi ma idan ya kangare ma Allah Allah subhanahu wa ta'ala zai iya sa shi idan ya ga dama a cikin bashi'a ta shi amma cewa shi baya ciki wannan fahimta ce wadda take ba ta daidai ba idan ka kalli ayat ta zo bayan ta Allah yake cewa la yasulaha illa al-ashqa alladhi kadzaba wa tawalla sai Allah yace wa sayujannabuha al-atqa wa sayujannabuha sai Allah yace al-atqa to shin shi wanda yake yin aiki na kirki yake bin dokokin Allah subhanahu wa ta'ala yake bin al'abun da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora mishi ya zama to daga cikin al-atqa ba daga cikin al-atqa lafazin al-atqa ko a ce lafazin al-atqa kaga akwai at-taqiy to kana ya zama to ma al-atqa kaga sigatu ayi yake cewa ismu tafdil afdal bayan ya zama to at-taqiy kuma ya zama to al-atqa kaga al-atqa aka ce akwai at-taqiy na hoko sannan kuma aka zo al-atqa duk da lafazin duk da sigatu afdal zai iya zawa a tafrid zai iya zawa amma kuma ana nihin alfar ana nihin alfadl amma dai to aka ce al'atka kaga bayan shi ya zama mutumin tsoron Allah ne wato kuma ya kama samun wata gala ta matsayi to kaga yanzu wanda ya zama mutu ba al'atka ba zai iya shigar ta ko mumini zai iya zama mutu ba al'atka ba zai iya zama mutu a tafi ko zai iya zama mutu mumini ne amma dai baya kiyaye dokokin Allah tunda suna cewa al yake cewa at-taqwa suna cewa an taj'ala bainaka wa bainallahi waqiyatan minan nar ka sanya tsakaninka da Allah wata kariya ce shine ka bude hukumin Allah ga kuma abinda Allah ce kai abinda Allah ce kai ka bari ka bari shine suke cewa imtisabul awamir wa ijtinabun nahayi imtisabul awamir wa ijtinabun nahayi shine ka bi abinda Allah ya ce kai sannan kuma ka hanu da abinda Allah ya ce ka hanu to kaga wanda yake bin hukumin Allah kawai ya dogara akan fahimtar shi da yayi ta bisa kuskure akan ayoyin alqurani to ba ta biya bude hukumin Allah tunda shi yake bin abinda Allah ya ce yayi kaga ba ya zama mutu daga cikin al-atqa ba ima ba ya zama mutu daga cikin al-muttaqin ba ba ya zama mutu daga cikin al-atqa kenan kaga bayan ayal ayat zo bayan ta mutum ne cewa shi wanda yayi wannan ya rubu da wannan ayal baya cikin ta da haka ba shi yake nuna cewa mumini ba zai shiga wuta ba a mumini shi ma idan bai bi Allah ba Allah subhanahu wa ta'ala a cikin mashi'a shi zai iya mushi ukuba da sa shi wuta sai dai abinda ake magana kamar yanda muke magana je shi mumini ba zai dawo ma a wuta ba saboda imani shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi in dai mutum akwai imani a cikin zuciyar shi koda kadan ne koda dai yana bai zarra ne to wannan ba zai dawo ma a wuta ba ba wai ba zai shiga ba malam yake cewa thumma inna malam yake cewa wa amma qawluhu fin nari u'iddat lil kafirin faqad qala fil jannati wa yadhil muttaqin
kan ta
muyi babu shi yana yi
thumma inna
hadha na'am na'am fala yakunu madmunan lahu an yunji an yujannibaha da haka ibn qayyim yace shi bashi da zamani cewa shi zai nisanci wuta tunda bai zama tuba daga cikin al-atqa wannan Allah yace al-atqa shine wanda zai nisanci shiga wuta amma wanda ba al-atqa ba kaga babu zaman cewa ba zai nisanci ta ba yake cewa wa amma qawluhu fin nari amma fadin shi game da wuta u'iddatu lil kafirin da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wuta ita ya tanare ta ne ga kafirai to ai Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya fadi game da aljanna sai Allah yace u'iddatu lil muttaqin ita kuma aljanna an tanade ta ne ga masu tsoron Allah Allah yake cewa wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh Allah yake cewa u'iddatu lil muttaqin Allah ce ku yi gaugawa zuwa aljanna da wadinta kamar sama da kasa ne sai Allah ce wannan aljannar an tanade ta ne ga masu tsoron Allah to shin shi wanda yake bin dokokin Allah yake bin abin da Allah ya ce ai ba daga cikin masu tsoron Allah dan haka kenan aljanna ba saboda shi aka ce aka tanade ta ne an tanade ta ne ga masu tsoron Allah kamar yadda ita ma wuta an tanade ta ne ga kafirai sannan kuma tana da wuta ga kafirai ba ya nuna cewa wasu wanda ba kafirai ba za su shige ta ba wanda ba kafiri ba ma zai iya shiga wuta idan bai bi dokokin Allah subhanahu wa ta'ala ba sannan kuma idan muka hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa wuta da aljanna sun yi mi za a ce kamar ihtajjatin nar wal janna sun yi kamar wadon wadi haka cewa wuta tana ganin ita wata ita tahi ko kuma wata na ganin cewa ita yi saboda a cikin ta ne akwai masu tsaurin kai akwai matsiyatan mutane aljanna tana cewa a ni na hiki saboda a ciki na ne akwai masoyan Allah akwai talaka da sauransu sai Allah ya yi zuwa basu gane mai Allah subhanahu wataala yake ce ma aljanna anti rahmati arhamu biki man tasha ke rahamata ce da ke nake jin kan wanda naga dama ke ya ce ma wuta wa anti azabi wa'adhibu biki man asha ke kuma azaba ta ce da ke nake ma wanda naga dama azaba to kaga Allah subhanahu wataala yace wanda ya ga dama kaga mumini zai iya shiga kafiri zai iya shiga malai yake cewa wala yunafi i'dadun nari lil kafirin an yadkhulu al-fusaqu waz-zalama da haka baya kore cewa idan wuta an ka anta da yadda kafirai baya kore cewa baya hana cewa wanda ba kafirai ba daga cikin fasidai daga cikin azzalimai su shiga wuta saboda zaluncin su da fasikancin su zai iya kai su Allah subhanahu wataala ya musu azaba malaika cewa sannan kuma wala yunafi i'dadul jannati lil muttaqina an yadkhulaha man fi qalbihi adna mithqal dharratin min al-iman wa lam ya'mal khayran khatu sannan kuma baya korewa idan Allah subhanahu wa ta'ala ya tanzu aljanna ga mu ga masu imani to baya korewa ko a ce baya hanawa wanda a cikin zuciyar shi akwai daidai ko a ce kuma bayan imani daidai kwayar zarra na imani ya shiga aljanna ko da a ce bai taba aiki jinki ba to in dai mu'mini ne akwai imani to zai iya shiga wuta kuma muna da amsila da yawa akan wannan abin da abu mafi kusa shine misalin mutumin da ya kashe kusan mutum 100 mu'mini ne amma ya kashe kusan mutum 100 haka nan kuma yazo ya nemi tuba a wajen Allah subhanahu wataala ya tuba kuma Allah ya amshi ruwan shi karshe da ya mutu Allah ya aiko mala'iku suka zantar da cewa kawai za su shiga cikin aljanna kaga mu'mini ne amma imanin ne yake cikin zuciyar shi shine ya cece shi sannan kuma ceto da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi haka nan na masu imani duk wanda ya mutu da imani to shi ma zai shiga cikin ceto na manzo Allah kaga wanda za a cece su wanda za a hudo su daga wuta ne wanda za a hudo su daga wuta a kai su aljanna saboda imanin su kaga kasancewar su mu'minai kasancewar su masu imani ko kasancewar su masu tsoron Allah sun shiga wuta kasancewar su akwai imani a zuciyar su sun yi imani da Allah sun shiga wuta amma dalilin sakon su dalilin kin bin umarnin Allah da suka yi sai dai daga baya kuma wannan imanin nasu shine ya cece su ya kai su aljanna malai yake cewa wa kaftima wa ba'dihim bil i'timadi ala sawmi yawm ala sawmi yawm ashura aw yawm arfata hatta yaqula ba'dhum yawm ata yaqula hatta yaqula ba'dhum يوم عاشوراء يكفر الذنوب العام يكفر الذنوب العام كلها ويبقى صوم يوم عرفة زيادة في الأجر ولم يدري هذا المغتر أن صوم رمضان والصلوات الخمس أعظم وأجل من صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء وهي إنما تكفر ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر ما لا يكفي sannan shi wannan wanda ya rudu afwan wa kaftira bi ba'di kamal ruduwan wasu su da suke da mine da dogaron su akan azumin ashura ko kuma azumin arfa azumin ashura ko azumin arfa azumin arfa an rawaito cewa suna dan kare shekara azumin shekara azumin ashura shi ma an rawaito cewa yana ƙarƙari azumin arfa yana ƙarƙari shekara ko yana ƙarƙari azumin yana ƙarƙari laifuffuka to a ce zunubin da mutum ya yi na shekara a azumin ashura ya ƙarƙari zunubi na shekara da abin da ya biyo baya to wannan faɗin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi to wasu su shashin waɗanda suka wanda ransu take kuskurantar da su daga barin i'timadi akan sawabi shine suka dogara akan wannan hadisan cewa to tunda haka ne ma ai azumin ashura yana dan kare shekara dukkanta azumin alfa shi ma yana kare shekara dukkanta suka ce to tunda ma azumin ashura ma yana kare shekara ai dan kare laifukan da mutum ya yi shekara to kaga azumin alfa yana mutum kawo bonus ne ba kaga ya ashura ko kuma dai a ce alfa shi ne ake magani idan kai alfa to kuma ka zo kayi ashura kaga azumin ashura zai zama kamar kamar bonus ne dama kai baka ne to kenan yanzu azumin ashura da kai yanzu har ma kana da wani bashi da ka biyo Allah subhanahu wataala kaga a fahimta su kenan yanzu kai ta shi ke aika kai bashi ma ka biyo Allah subhanahu wataala yake cewa malam ibnu qayyim yake cewa walam yadri hadhal mughtab to shi wannan wanda ya rudu bai san ba cewa anna sawma ramadan kai azumin ramadan ma kanshi da ake magana ba shi bane gimshiki addini shi rukuni ne ma azumin ramadan da salloli guda biyar su ne mafi girma daga azumin arfa ko kuma azumin ashura to azumin ramadan ma da salloli guda biyar suna kankare laifuffukan da yake tsakanin su ne idan tuni ba til kabayi idan aka ne san tu manyan laifuffuka manzala sallallahu alaihi wasallam da yake wadi a cikin hadisi da yake cewa as-salawatul khamsu wa ramadan ila ramadan wal umratu ila al umra mukaffiratu lima bainahu ko lima bainahunna idan tuna fi kabair suna kan kare abin da yake tsakanin su yanzu mutum idan yayi sallah mun yi sallar magruba to muna jira isha to abin da mutum zai yi na kuskure kafin sallar isha Allah subhanahu wa ta'ala yana gafarta mishi idan mutun ya azumin Ramadan kafin Ramadan ya kiwo wannan shekarar da take tsakani da watan da suke tsakani kafin Ramadan abinda mutun zai Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mushi idan mutun ya umara kafin ya sake wata umara tsakanin Allah ya gafarta mushi sai manzo Allah ya ce amma idan aka nisanci manyan manyan laifuka idan aka nisanci manyan manyan alkaba'i shirka shan giya zina sata da sauransu abinda suka zama to kaba'i to kaga yadda aka sa sharadi kaga kenan idan ya zama to ba a nisanci kaba'i ba Allah ba zai gafarta su ba sannan kuma ana magana al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al- manyan laifuka ba wanda su ne ba sa buƙatar sai mutun ya tuba dan shi kaba'ir idan mutun ya kaba'ir to shi Allah ba ya gafarta shi sai an tuba shi kaba'ir idan mutun yayi alaki ya aikata alfahiya da zina alfahiya da shangiya da sauransu to Allah ba zai gafarta mutun wannan ba sai mutun ya tuba ita kuma tuba dole sai an samu sharuɗin ta to kaga wannan ana magana ma akan sayyi'at laifuka kanana na kan hanya wanda ba wasu laifuka manya ba kaga shi sai Allah subhanahu wa ta'ala da yake magana alladhina yajtanibuna al-kaba'ira wal fawahisha illa al-lamam yake cewa inna rabbaka wasi'ul maghfira Allah ce wa inda suke nisanta manya manyan laifuka da kuma al-fahsha sai yake cewa illa al-lamam sai dai kananan laifuka na zargi kananan laifuka sai yake cewa inna rabbaka wasi'ul maghfira ubangiji ka mai rutin gafara ne kaga kenan Allah zai gafarta musu in sun nisanta amma wa in ta laifuka manya da kuma alfasha haka Allah ya faɗi a wani waje in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayyi'atikum idan kuka nisanci manyan manyan abubuwan da aka hane ku gare su to za mu gafarta muku kananan laifukan ku kaga Allah ya sa kananan laifuka ne ake nihi sannan su ma kananan laifukan Allah ba zai gafarta su ba sai in an nisanci kaba'ir sai in an nisanci kabira ba wai kawai haka daga mutum ya yi azumin alfa ba kawai shi kenan yaje ya kwanta shi ya ke yin kofi ya ke yin sallah ya ke yin azumi kuma yaje ya aikata abin da Allah ya hana kuma yace yana jin Allah subhanahu wataala gafarta mishi kaga wannan gazabi ne kuskure ne shine malai yake cewa fa ramadan ila ramadan wal jum'atu ila al jum'a la yaqawiyani aw la yaqawiyani ala tafdi ala tafdi sadaiq illa ma atanki al kabair ko illa ma andimami taukir kaba'ir ilaiha malai yake cewa ramadan azumin ramadan zuwa wani azumin ramadan sallar juma'a mun mance mu ce ba sallar juma'a ita ma tana daga ciki to sallar juma'a idan kai juma'a yau to kafin juma'a ne zuwa shi ma abin da Allah subhanahu wa ta'ala zai gafarta maka idan kai ramadan na wannan shekarar kafin wani ramadan ne zuwa abin da Allah zai gafarta maka tsakanin shi malai yake cewa to su wannan ramadan da ramadan da juma'a da juma'a haka nan ma ka ce da salatul khams da salatul khams da ka haka nan ma ka hada da azumin alfa zuwa azumin alfa ko ashura zuwa ashura to ba sa karfi ba sa karfafa wajen su gafarta wa mutum kananan ba ma wani laifuka ba kananan laifuka ma ba sa iya gafarta wa ba sa iya sa a dan kare ma mutum shi a yaye ma mutum shi sai idan an hada da barin shi da barin aikata mai laifuka illa ma an bimabi taukil kaba'ir ilallaha ilaiha sai dai idan mutum ya hada ai ya hada yin sallah da yayi kafin wata sallah to kuma ya bar manyan manyan laifuka to wannan haku ga sallah ta zo kafin wata sallah ga ko mutum ya bar aikata manyan laifuka to shine shi su hadu sai Allah subhanahu wataala ya kankare mishi kananan laifuka dalilin bar manyan laifuka da yayi kenan kaga idan mutum yayi sallah kafin wata sallah kuma yaje alfasha ya aka ta ai laifi babba to ya za a iya ce wani dalilin sallar da yake kafin wata sallah sai Allah ya gafarta mishi alhali kuma shi bai bar ba wasu laifuka manya da Allah subhanahu wataala ya ce idan aka bar su shine bin qayyim yake cewa fa yuqawi majmu'a al-amrayn ala tafsir as-sagair dan haka wa'innan abubuwa guda biyu da suka hadu sai su karfafa junan su wajen kankare kananan laifuka fa kaifa yukaffiru sawma fa kaifa yukaffiru صوم يوم تطوع كل كبيرة عملها العبد وهو مصيب عليها ابن القيم تو تقاقا كوي idan mutun ya azumin tatawu'i zai iya kankare ma mutun dukkan wani manyan laifukan da ya aikata wanda bawa ya aikata sa wahu musibu alaiha alhali shi wannan bawan kuma yana nan a tabbace yana nan ya tobace yana aikata wannan laifukan ko so yake Allah ya gafarta ba tare da ya bar shi ba yana cikin aikata wannan laifin kuma yana so Allah ya haimi shi ba tare da ya tuwo ba tare da ya bari ba ga kala idan ga kabira sun hadu ga kuma sadai sun hadu kaga malikin yayi yawa amma to yace kawai daga yayi azumin ta dauri ko shikenan Allah subhanahu wa ta'ala ya shahe musu wani dafuka to ba haka ake nihi ba Allah yana nihin cewa lida azumin arfa ko azumin ashura suna taimakawa wajen kankare ma mutum laifukan shi kanana da ya aikata amma idan mutum ya bar manyan laifuka kamar yanzu mutum ya kalli abin da sauka ya hana shi kallo ma a ce irin na bagata irin na bagatatan bai shirya ba ko kuma ya je wani wajen da aka hana shi ko ya yi wasu abubuwa ne kusafurai ko irin wasu ƴan da za a ce kamar maganganu wanda babu kyau a ciki mutum ya yi to wannan su ne ƙananan laifuka idan mutum ya bar manyan laifuka to da wannan barin dai dalilin wannan barin dai da kuma dalilin wannan azumin da ya yi ko sallah ko azumi ko juma'a ko umara to ya sa kuma dalilin wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mushi a ƙananan laifuka shi yasa zamu ga hadisin ma da yake magana akan manzo Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutum ya yi alwala to kafin ya kare alwala duk wani laifuka da yake aikata Allah subhanahu wa ta'ala zai gafarta mushi laifin da ta hanyar huskar shi to idan ya wanke huskar shi tare da ruwan da yake zuba wannan laifuka za su zuba idan ya wanke hannun shi haka to nan ma ana magana akan ƙananan laifuka sannan kuma idan mutum ya bar manyan laifuka malai yake cewa hadha muhalu wannan abu ne korarre abu ne bayyayyuwa to mutum yana aikata manyan laifuka kuma ya tabbata akan wannan laifukan kuma yana so kawai Allah gafarta mishi dalilin yayi wani azumin tadawuri sai dai idan ya bar wannan manyan laifukan to shine Allah subhanahu wa ta'ala dalilin wannan bawun da ya dalilin kuma azumin tadawuin shi sai Allah gafarta mishi laifukan shi kanana ma ibnu al-qayyim yake cewa ala annahu la yamtani'u an yakuna sawmu yawma arfa an yakuna sawmu yawma arfata wa yawma ashura'a mukaffiran li jami'i dhunubil 'a li dhunubil 'ami ala umumihi ibnu al-qayyim yake cewa duk da cewa kuma ala annahu la yamtani'u duk da cewa kuma la yamtani'u baya hanuwa an yakuna sawmu yawma arfa baya hanuwa ma'ana baya hanuwa azumin ranar arfa ya zamanto ko azumin ranar arfa da ranar ashura su zamanto suna kankare dukkan laifukan da mutum ya aikata na wannan shekara zaman to ala umumi ma'ana da manzo Allah ya ce mukaffiratu lima bainahuma ko mukaffira yukaffiru as-sanatul madiya wal baqiya to tana iya yiwuwa ya zamanto eh har manyan laifukan za su iya shiga ciki sai yake cewa amma watakunu min nususil wa'di allati laha shurutun wa mawani sai kuma ta zamanto tana daga cikin nassosi wanda suke imama mutum alƙawalin Allah subhanahu wa ta'ala zai bashi wani aiki na lada a wani sakamako na lada amma ya zamanto tana daga cikin nassosin da suke da sharuɗa da kuma nassosin da suke wasu abubuwa wanda suke hana saduwar wannan abu ma'ana ya zamanto cewa eh ya zamanto idan mutum ya yi azumin alfa Allah zai yahe mishi as-sanatul madiya wal baqiya zinihin da ya aikata na wannan shekara da ma shekara da za su zuta amma abinda ake yi shi a afon kenan ya zamanto ala umumi hal kabira za su shiga ciki to amma ya zamanto kuma akwai sharadi idan wannan sharadin ya shiga a samu sharadi sannan kuma a samu a rasa abin da zai zo ya hana wannan sharadin ya cika ma'ana a samu tawaffu shurubi wa intifa'ul mawani a samu sharadi ya cika sannan kuma a rasa abin da zai zo ya hana wannan sharadin ya cika ma'ana menene sharadin shine sharadin ya zamanto a wa yakunu isra'u al-kaba'ir mani'a sai ya zamanto idan ya tabbata akan aikata wani laifi to wannan tabbatar da ya zamanto to sharadi ne kuma wanda zai hana a gafarta mishi kaga kenan Allah subhanahu wa ta'ala ayyasa sharadi in tajtanibu in idan kun nisanta kenan idan ba ku nisanta ba ba Allah subhanahu wa ta'ala zai gafarta muku ba amma idan kun nisanta to Allah zai iya gafarta muku hal manyan laifuka kenan ya zamanto ma'anonin wannan hadisan suna ala akan umumi ma'ana duka za su iya hada da laifin gabaki daya da manya da kanana amma da sharadin idan an nisanci manya to idan ba nisanci manya ba kaga ba za su shiga ba to shi kuma wannan da yake magana da yake rubuta akan wannan hadisin ba ma wai ya nisanci mai a shi a cikin su ma yake tunda kaga shi dogon shi akan wannan hadisin kawai da ma dan yaje ta aika yayi ta aika ta tabo gare shi ce ki sai yi timari akan wannan hadisin to kaga shi na wuku an rasa wannan sharadin sharadi bai zo ba sannan kuma an samu wani mani shine mun ga yake cewa wayakunu islahu ala kaba'ir mani'an min at-takbir min at-takbir afwan mani'an min at-takbir fa idha lam yasir ala kaba'ir sa'ada as-sawm fa idha lam yasir ala kaba'ir sa'ada as-sawm wa 'adam al-islah idan mutum bai tabbata ba akan laihin da yake aikatawa to azumin wannan da yayi sai ya taimaka da kuma hallo adamul israr hallo rashin tabbata shari'a kan wannan laifi ko rashin tokace shi da kai akan wannan laifi sai su hadu su bi su taimaka wajen mi wa ta'awana ala umumi takfir sai su taimaka ma junan su wajen haduwar sai su kankare dukkan magabaki da laifin da mutum yake aikatawa amma da sharadin idan bai tabbata ba rashin tabbata shi akan laifi da kuma azumin da zai kaga gashi yayi azumi sannan kuma ya bai istimrari ba akan laifin shi da yake to wa'annan abubuwan guda biyu sai su hadu wajen kankare mishi gabaki da lafukan shi to kaga anan ma idan aka rasa sai ya zo sai bai zo ba mushkila ce yayi azumi amma kuma yayi istimrari akan laifin shi kaga ya rasa sharadi ko ko bai yi azumi ba amma kuma bai bari ba kaga anan shi ma sharadi bai cika ba malai yake cewa kama kana ramadan wassalawatul khams ما أيتنا للكبائر متساعدين كو متساعدين متعاونين على تخفيف الصغائر ما أنه سبحانه قال إن تجتنبوا الكبائر وما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم يكتي وإبن الأيكتي وكمين رمضان دسلوا لي بدابل سكت منتو تاردكما نيسنتل ما أيكت من يليك الفكا سكت منتو ما ستي مكاما جناني وجن كان كري كنانا لفكا yake cewa tare da cewa kuma Allah subhanahu wa ta'ala Qur'ani ya ce in taitanibu idan kuka nisanci kaba'ira ma tunhauna anhu manyan daga cikin lufuka wanda aka hana ku game da aikata su da Allah ce nukaffir ankum sayyi'atikum za mu gafarta muku za mu kankare muku laifukan ku da kuka aikata ibnu qayyim yake cewa fa'uli ma an ja'ala ash-shay'a thawban lit-taqdir la yamtani'u an yatasa'ada huwa wa sawun akhar ala at-taqdir daga haka sai aka san cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wani abu ya zamanto shine sababi na kankare ma mutum laifukan shi to baya hanuwa cewa wani sababi kuma na daban ya zo ya taimaka wajen ya taimaka ma wannan sawun nawa ko sahadu su zamanto su ne sababin da Allah subhanahu wa ta'ala zai gafarta wa mutum laifi zai kankare laifukan mutum dalilin su ma'ana abin da malam yake nihi cewa idan Allah ya ce in tajtanibu kaba'ir to ijtinabul kaba'ir yana cewa shi kadai ma ya isa yasa Allah ya gafarta kanan laifuka to hallo kuma baya hanawa a samu hallo wani sawabi yazo ya haɗu da ijtinabul kaba'ir sai su zamanto kaga su bi ne ɗaya taimaka ma ɗaya dan ɗaya ya aikin shi ga nisantar laifi ga kuma azumi nisantar laifi shi kadai sawabi ne sannan kuma ga wani sababi na biyu shine azumi to da sababi na uku da sababi na biyu sai hadu su zamanto sun taimaka ma juna wajen su zamanto su ne sababin da za su sa Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta ma bawa laifin shi shine abin da malam yake ni idan sababin shiga aljanna shine mutum yayi sallah yayi azumi yayi zakka to hallo kuma baya hanawa wani sababi ya zamanto hallo kawi ne akan sabon mutum na uku yamma mutum jagora zuwa aljanna shine abin da malai yake ni malai yake cewa wayakunu takfiru ma aiti ma'i sababaini aqwa wa atammu minhu ma anfiradi ahadihima sai ya zamanto at-takfir shine kankare laifukan mutum da Allah subhanahu wa ta'ala zai yi ma aiti ma'i sababaini idan sababi guda biyu suka hadu to he zamanto a lokacin nan aqwa sabbin wannan guda biyu sun fi karfi sannan sun fi cika tare da cewa idan sabbi ɗaya ne sabbi ɗaya shi kadai ya iya ijtinabul kaba'ir shi kadai ya isa sa idan mun to sabbi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta wa mutum kanan laifuka to amma idan kuma aka ƙara samun wani sabbi guda biyu to kaga yanzu kuma sun karfafa su biyu sun yi cika wajen a ce sabbi ɗaya ne la'alla sabbin wannan zai iya sabawa ko za a iya kin cika shi to amma in aka zo da sababi na hauko hallu an ƙara zuwa da sababi na biyu to su yin wannan idan suka hadu za su iya yin aikin da sababi ɗaya ba zai iya yin shi ba malam yake cewa wa kullama qawiyat asbabut takfiri kana aqwa wa atammu wa ashmal ko da yaushe ma idan sababi da yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa mutum laifukan shi idan suka karfafa junan su to a lokacin nan sai ya zamanto kana aqwa wannan sabon sai ya zamanto ya fi karfi sannan kuma ya fucika wa ashwal sannan kuma ya yi hadewa wajen sa ya zamanto wajen ya zamanto shine sababi na da zai sa Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta wa mutum laifin shi wannan Ibn al-Qayyim wannan raddi da yake a cikin wannan bayani mai tsawo kawai so yake ya kwatanta cewa nassosin da suka zo wanda suke magana cewa Allah subhanahu wataala zai gafarta ma mutum laifuka idan kai kaza idan kai kaza idan kai kaza ba wai ana nihin za su zamanto su gafara ga hal manyan laifuka wanda suke buƙatar tuba a wannan suna magana ne as-sagha'ir ƙananan laifuka ƙananan laifuka wanda ba sa buƙatar sai an tuba wasu ma mutum zai aikata su ne kawai ba zata kawai surprise kamar bai shirya ba kaga kamar kallo akwai annazarul fujaiya da malamai suke cewa shi ne mutum ya kalli abin da Allah ya haramta shi ya haramta mishi amma kawai ba tare da ya shirya ba kawai na kalli can wajen kawai sai wani mummunan abu ya wuce abinda kuma akwai wata mace ta wuce a tsaraici kuma Allah ya hana kallon tsaraici Allah ya ce qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim to amma kawai daga na kalla kawai kai tsaye ba shirya ba sai ya kaga wannan laifi to wannan laifin da naka tashi ba tare da shirya ba to la'alla ma in na bar wani laifi babba da Allah ya hana to sai ya zamanto wannan barin da nayi ya zamanto sababi ne nayi Allah ya gafarta mani ko kuma nazo ne azumi na tadawuri to wannan azumi na tadawuri sai ya zamanto sababi ne da Allah ya gafarta mani ko kuma nazo ne sallah ko ne umara ko ne sallar juma ko ne alwala duka sai ya zamanto sababi ne na su sa Allah subhanahu wataala ya gafarta mani wancan laifin da ban yi aikata shi ba na aikata shi da irin kananan laifuka haka idan aka hada su to a duk nassin da yake magana yana magana akan wannan ne sannan kuma shi ma da sharadi kawai mujarrad wannan aikin shi kadai baya zaman to sababi na Allah subhanahu wataala ya gafarta wa mutum ko da kanan laifuka yanzu ko da inda na zo ina sallah kuma har ina na tabbata akan wannan aikin yanzu kawai sallah wani sai Allah ya gafarta mun a dole sai na bar wannan manyan laifukan da Allah subhanahu wataala ya ce in bari to gana wannan ayyukan za su zama to sababi na Allah subhanahu wataala ya gafarta mun kisa saboda wannan shubahal ba wai su wa'annan ba wasu ma daga cikin wasu firaq sun dauki wannan shubahal kamar dalili ne ko kuma hujja ce akan suka ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna ganin cewa to ya ma za a yi a ce kawai azumi na nafila idan mutum ne daya ko sai Allah subhanahu wataala ya gafarta mutum laifi na shekara ma da wanda zai zo sai su ga kamar abin ma akwai wasa a cikin addini a to ba haka ba ke ne ana nini wannan laifin zai gafarta amma wani laifi yake ne ana ne ƙananan zunubai sannan kuma ƙananan zunubai ma shi wannan azumin shi kadai baya isa ya zamanto sababi na gafara dole sai an bar aikata manyan laifuka kenan ita ce shubhar da malam ya ruddi akan ta kenan kaga wanda suke dogaro akan wannan fahimtar cewa ko in yi tsayin azumin ta dauri kuma in je ina ta sheke ayata kuma ina so Allah subhanahu wataala ya gafarta mani ko sai cikin ramushi kaga wannan kuskuren fahimta ne fahimta ce da suka gina ta akan fahimta mafi fahimta mara kyau wanda aka gina ta akan nasosi wanda kuma nasosin ba haka suke ni ba malam yake cewa wa kattika li ba'di ala qawlihi sallallahu alaihi wa sallam hakiyan an rabbihi ana inna zanna abdi falyawannu bi ma sha'a malam yake cewa wa kattikali ba'di malam yake cewa kamal wa kattikali ba'di kamar dogaron wasu daga cikin su wa'annan masu mummunan fahimta ala qawlihi sallallahu alaihi wa sallama abisa fadan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa manzon Allah da yake hakaitowa ga ubangiji shi a hadisul qudsi kenan Allah da yake cewa ana inda zanni abdi Allah ya ce ni ina nan aha
ana inda husna zanni
aha ana kenan a wajen ku kenan to ana inda husni zanni abdi amana yi wannan husni qalbi ana inda zanni abdi ni ina wajen ina inda bawa na ya zato gani inda zanni abdi bi duk inda bawa na ko ana inda zanni abdi bi ni inda bawa na yake zato to ina nan ko kuma abinda bawa na ya zato game da ni to ina nan wajen wannan zaton nashi da haka Allah yake cewa falyu zanni abdi ma bi ay falyu zanni bi ma sha to da haka bawa na ya zato gani game da lamarina ga abin da yake so idan kai zaton Allah subhanahu wata'ala mai uquba ni mai kaza mai kaza zai zazatar da ni idan ban yi kaza ba to Allah subhanahu wata'ala haka yake idan kai zaton Allah subhanahu wata'ala mai rahama ni mai kaza mai kaza haka yake idan kai zaton mummunan abu Allah subhanahu wata'ala to haka wannan mummunan ne zai wa idan mutum kuma ya zaton alheri to haka wannan alheri zai same shi to wannan hadisin ibn al-qayyim yake cewa ayyani ma kana fi zannihi fa inni fa'ilun bihi abinda Allah yake nihi shine abinda bawa na ya zamanto yayi zato game da ni to fa inni fa'ilun bihi to ni haka nan zan aikata da shi sai ibn al-qayyim yake cewa wala ghaiba anna husna zanni inma yaqulu ma al-ihsani dan haka babu shakka cewa to kuma kyakkyawan zato ha kyakkyawan zato lalle yana kasancewa ne tare da kuma kyautatawa kina idan muka dauki wayar da ka kawo cewa ana inda husnu zanni abdi idan Allah subhanahu wataala ya ce to ni ina nan wajen kyakkyawan zato da bawa na ya muni to idan kyakkyawan zato ne ka ima ubangijinka to shi kuma kyakkyawan zato baya tabbata dole kuma sai da kyautatawa yanzu ba na zo ban ce ai ina ma ubangiji kyakkyawan zato cewa shi mai rahama ne kuma zai mana rahama kuma ni in kiyin abin da yace in ni to kaza ba mushi maki kyawun zato kenan na mushi zama mushi zo mu na to idan na ki kyawun zato to dole ne kuma sai nayi aiki mai kyau sai na kyautata wajen aikin da zan yi to shine zai gaskata wannan kyakkyawan zato da na'ima Allah subhanahu wataala tunda Allah subhanahu wataala ya faɗi nabi ibadi anni ana al-ghafur rahim ka ba bayi na labari cewa ni mai gafara ne kuma mai jin kai ne sai kuma Allah ya ce wa anna azabi huwa al-azab rahim sannan kuma azabata azaba ce mai rabi to kaga idan nayi zato na Allah subhanahu wataala cewa mai rahama ne mai gafara ne to in yi aiki domin in samu wannan rahama sannan kuma idan nayi zato cewa Allah subhanahu wataala mai uquba ne mai kaza ne mai kaza ne to in bar wannan abin da zai sa Allah ya mun uquba in ina so in samu wannan kenan nan shine yake gaskata wannan zato ne kyakkyawa ko kuma zato ne mummuna sai yake cewa fa innal muhsina dhanna fa inna muhsina dhanna bi rabbihi
hasuna
zanna bi rabbihi aha nam fa innal muhsina malaki cewa dan saboda shi al muhsin wanda ya kyautata wanda ya kyautato ga ubangijin shi to hasuna zanna bi rabbihi shi ya kyautata zato ne ga ubangijin shi annahu yujazihi ihsanihi wa la yukhlifu wa'dahu cewa Allah subhanahu wataala zai sakauta mushi akan kyautata mushi zato da yayi sannan kuma Allah ba zai saba alƙawarin shi ba wa yaqbala tawbatahu sannan Allah subhanahu wataala zai amshi tuba shi to kaga wannan ne yasa shi kyakkyawan zaton shi sai Allah kuma ya sakauta mushi saboda kyakkyawan zaton shi ne kai shi cewa eh Allah zai sakauta mushi akan kyautata mushi da yayi sannan kuma Allah kuma bai saba alƙawarin shi tunda Allah shine yace wanda yake zan mushi kaza ni mai gafara ne ni mai zama to lalle kenan idan na kyautato Allah zai mun gafara haka nan Allah ya ce shi mai kaza ne mai uquba ne to idan na bar abin da zai sa Allah ya mun uquba to zan je Allah subhanahu wataala zai ki mun wannan uquba sai mun kai yake sannan kuma yake cewa wai kabila ta wuce sannan kuma ya kyauta ma zakka ya kyauta ma Allah da cewa Allah subhanahu wataala zai amshi tuba shi ka kyauta to amma idan ya zo yayi mummuna sai mun da cewa kai ni walayin da na aikata ma babba ne an ya ku Allah ya gafarta mu ne to kaga wannan mummuna da to da yayi shine zai sa Allah subhanahu wataala ya gafarta mushi مالك توا وأما المسيء المسيء على الكبائر والظلم والمخالفات فإن وحشة المعاصي والظلم فإن وحشة المعاصي والظلم والحرام تمنعه من حسن الظن بربه مالك توا كاغشي وندي زمنتو المسيء وندي يموننا sannan kuma al-musirru ala al-kaba'ir wanda kuma yayi istimrari shine ya zarce ya tabbata akan aikata manyan laifuka wa zulmu da zalunci wal mukhalafat da kuma aikata sako ga ubangiji shi a wanda suka zama to saba ma Allah ne yake cewa fa inna wahshatal ma'asi saboda shi kewa ma ta sako da shi ma'ana kewa ta saba ma Allah da yayi da kuma kewa ta zalunci da kewa ta aikata haram to wannan tamna'uhu min husni zanni bi rabbi ita ma za ta hana shi sa'a ma Allah yayi kyakkyawan zato ga ubangiji shi wannan abun shine zai haɗu ya hana shi ma yayi kyakkyawan zato ga ubangiji shi yanzu wanda ya sa'a ma Allah to shi wannan kewar da yake ta cewa ya taba ma Allah to shi ne ma zai hana shi sai yayi kike tawo yana tana cewa ka akwai ukubar Allah subhanahu wataala ko kuma kai shi ya ma za a dauke shi mutunci sai zai ko shi ne aka ta kaza to wannan kewar da yake ciki za ta hana cewa ya gane cewa ashe Allah mai gafara ne to he ke tuba to wannan yana yin zai hana shi ko kuma zalimcin da ya zalunci wancan ya zalunci wancan to wannan zalimcin da yake ciki yana yanda ya yana tsoron cewa ma yanda mutane suke kallon shi azzalimi daga ka gan shi kaza azzalimi to wannan kewar da yake ciki ta aikata zalunci ko kuma cin haram to shi za ta hana shi ma ya saba ma ya yi kyakkyawan zato ga ubangiji subhanahu wataala sai yake cewa wa hadha mawjudu fi shay wannan kuma abu ne wanda yake a halalta ma idan ka dauke shi a waki in ka dauke shi a reality za ka samu wannan abu sai ce me yasa fa innal abd al abiki al musiu al khadi an ta'ati sayyidihi la yusinu zanni bihi yake cewa yanzu in ka dauka bawa ko a ce yaron gida wanda ya tsere ma mai gidan shi bawan gida al abiki wanda ya tsere ma mai gidan shi al musiu wanda ya munana mu'amala ga mai gidan shi al khadi an ta'ati sayyidi wanda ya fita daga biyayya ga mai gidan shi ya ki yin abin da mai gidan shi yace yayi la yusinu zanni bihi ai baya ta wato ga mai gidan shi yana tuna cewa ka shi kawai yana tuna hako shi ga ubangiji shi idan ka dauka ka dauki kissa ta al-huda-huda lokacin da ya bar annabi Suleiman ba tare da ya sani ba sai ke cewa mali la al-huda-huda am kana min al-ghaibi sai ke cewa law azibannahu azaban shadidan aw la azbahannahu aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin me yasa ni bana ga huda-huda a cikin taron wannan jama'a ko kuma dai ya tayi wani waje ne ban sani ba sai ce to in ku haka ne idan ya zo sai na azabtar da shi ko in yanka shi ko in azabtar da shi azaba mai tsanani ko in yanka shi ko kuma ya zo min da hujja ina ka tafi ka gaya mani to kaga to shi kuma wanda babu hujja babu dalili kawai ya ki biyayya ga gidan shi ya ma tsiri ya bar shi wajen kwana nawa baya tare da shi to ai shi tunanin shi hado shi da mai gidan shi ba shi da dama ma ya tsaya ya cikin wasu ce kai ai shi mai gidan wannan ba ruwan shi baya ce a komi kawai tunanin shi abun da mai gidan shi bai haka waɗi idan suka ko na kore ka ko kuma zai hana mishi albashi ko kuma ya bashi kashi ko ya mushi wani abu to wannan shi ne a ran shi to ina kuma ga wanda shi kuma ya saba ma Allah wanda ya saba ma Allah subhanahu wa ta'ala ina ya ga me ake cewa lokacin da zai tsaya yake kawai to saboda shi wannan saban kawai ya hana shi ya gani inda ake yana kan hanya ta ubangiji subhanahu wa ta'ala ne mai biyayya ne mai aikata ayyuka ne kawai yau ne aka samu ya sauka to amma shi kullum a cikin wannan aiki yake to kullum tunanin shi cewa daga na mutu ina yi aina haka ba zan je in haɗu da Allah amma inda ace kawai shi yana kan biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala kawai aka samu rana ɗaya kauce to wannan kauce dai ba ta sa shi ya gaye mummuna da tsoron Allah saboda ya kullum akan aiki ne aikin alheri yake to wannan aikin alheri zai sa shi ya dawo cikin hayyacin shi ya iya gane cewa ya sauka ma sai ya dawo ya tuba Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mishi ko kuma ya kyautata zato ga ubangin shi wannan kyautatan da yayi to shine zai kai shi zuwa ga ya nemi tuban ya nemi gafara Allah subhanahu wa ta'ala Allah kuma ya amshi tubar shi amma kaga sabani shi kuma wanda kullum yana cikin aikata aiki na mara kyau kuma ya tabbata akan wannan kenan kaga shi bashi da madamar ya tsaya ya me yake cewa ya tsaya ya kyau zato ga ubangin shi bari ma hal wannan zaton da zai yi mai kyau ya sa shi ga ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala mala yake cewa wala yujami'u wahshatul isa'ati ihsanan zanni abadan mala yake cewa kai da me yake cewa da al wahshatul isa'a shine kamar kewa ta munana mu'amala ko kewa ta munana mu'amala ko kewa ta sabo da kuma ihsanan zanni ba ta haduwa da kyautata zato ga mutum ko kyautata ga mutum da kuma yanayin da mutum ke ciki na kewa na cewa ya saba ma wannan mutumin ba ta haduwa yanzu ayi kai kyakkyawan zato ga wanda ka saba mishi yanzu kawai idan mutum aka ce ya aikata wani laifi to idan aka kamo shi aka kawo wajen shari'a to shi kawai tunanin shi kawai kullum haɗo shi da wannan bai shari'a yaji kawai wani laifi ne za a hukunta shi ba wai ya dinga tunanin cewa ba kai tana yi wa mu'amala da kawai a ce an yaye to shi an yaye ma ba ta zauwa akan shi abin da yayi zauwa akan shi kawai menene hukuncin shi je yayi shi ko wani hukunci za a yanke mishi to kaga wannan shine abin da malai yake ni da haka kuma wannan ne saboda Ibn Qayyim dan dai kawai kokari ya gusar da wannan shubha da wanda suke ganin cewa idan kawai tunda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce aini ina wajen jazzatan bawa na yake idan bawa na yake zatan alheri da ni to ina nan idan yake kan haka nan to kaga kawai su a ganin su to in dai kullum kana kikawa to ga ubangiji koda kana aikata laifi to kawai wannan kikawa kikawa kana kake ma ubangiji to shi ne tsayar da kai alhali kuma babu yadda za a yi wanda yake cikin munana mu'amala da ubangiji kuma wanda ya tabbata yayi istimrari akan aikata laifin shi da yake ya samu yayi gizato mai kyau ga Allah shi ba yanda nan ra'ayi ya samu dama yayi gizato mai kyau ga Allah saboda kullum yana cikin munana mu'amala tsakanin shi ga ubangiji subhanahu wataala sai yake cewa kama qala al-hasan al-basri kamar aha fa innal musi'a mustawhashin bi qadari isa'ati saboda shi kaga wanda ya munana mu'amala ga mai gidan shi ko wanda ya munana mu'amala ga ubangijin shi bi qadari isa'atihi wal gudan saban shi ne da yi wal gudan munana mu'amala shi da yi yake cikin wannan kewa ta tunanin me zai biyo baya akan wannan aikin da yayi yake cewa wa ahsanu zanna bi rabbihi wa ahsanu an-nasi zanna bi rabbihi atwa'uhum lahu sai wala kai yake cewa kawo kuma wanda a cikin mutane mafi kyauta da zo ga ubangiji to shine wanda yayi su biyayya ga ubangiji subhanahu wa ta'ala tunda ita shi zato mai kyau baya zauwa sai an samu biyayya wanda kake zato yanzu idan kana tare da mai gidanka kullum kana yin abin da yace kullum kana tsayawa inda ya tsaya ka kullum ka bar abin da ya hana ka to shine za ka zato mai kyau akan shi banga cewa ba mamaki ma nan da wasu kwanaki mai gida ya kara mun matsayi ko ya kara mun albashi ko ya mun wata kyauta saboda ina yin abin da yace to amma wanda ba ka yin abin da yace ba inda za a yi maka zato mai kyau akan shi kawai ne ka zunga tunanin ko ya koye ka ko ya yi kaza ko ya hukunta ka ko ya maka wasu abubuwa sai ki saboda kamar yadda yace kamar husnu zanni zato mai kyau kyakkyawan zato da isa'a ba sa haduwa kyakkyawan zato suna haduwa ne daga biyayya kenan idan aka samu biyayya akan abin da mutum aka ce yayi yayi to anan ne ake samun kyakkyawan zato amma idan ba samu biyayya ba to ba samun kyakkyawan zato ibnu qayyim yake cewa kama qala al-hasan al-basri kamar yadda al-hasan al-basri yake cewa innal mu'mina ahsana dhanna bi rabbihi fa ahsana al-amala wa innal fajira asaa dhanna bi rabbihi fa asaa al-amala yake cewa kaga shi mu'mini ya kyauta zato ga ubangijin shi dan haka ma fa ahsana al-amala sai yi aiki mai kyau kaga kyakkyawan zato ne ga ubangiji shine zai kai mutum ga aikin kirki amma mummunan zato ga ubangiji shine zai sa mutum ya yi ta aikata ma aikin laifi shine wa innal fajira kaga shi fajiri asaa dhanna bi rabbihi fa asaa al-amala ya mun zato ga ubangijin shi fa asaa al-amala to wannan shine yasa kuma sai ya muna na aiki sai aikin shi zama to bai yi kyau ba inda kullu kamar wannan zai kai wa kaje ne to da jego muna yi tsaya ne ko insha Allah ta'ala kuma zuwa da sunan sai mu cigaba tunda naga bayanin da malai ya